cikin gidan annabi alaihi salatu wassalam din za a shiga wato akan zawzatin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine mawdu'in da yaddar Allah subhanahu wataala malam walimu ash-shaykh malik umar sanfaji zai gabatar a wannan yammaci insha Allah
alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أتيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم أولنا هنسي لتيمكم أبنجي سبحانه وتعالى zami magana ne akan aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu fara magana akan auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu komo asalin tarihin mutum farko shi mutum yana daga cikin ko kuma shine abinda Allah ya fifita a cikin duk abinda ya halitta ya fifita mutum a kiran jikinsa ya fifita shi a hankali sannan kuma ya fifita shi a wajen biyayya wato sako a cikin mutane Allah ya zabo waɗansu bayi ya musu baiwa sune annabawa da mursalai alaihimu salatu wassalam da wannan ne mutum ya fi kowace irin halitta sannan mutum shi ne wakilin Allah a doron wannan ƙasar amma an samu mutum ya tarayya da sauran abubuwan da yake wa jagora mutum ya tarayya da dabbobi irin su shanu, tumaki, awaki, zakoki, kuraye da makamantansu kuma ya tarayya da tsuntsaye ya tarayya hatta da itatuwa mecece tarayyar wannan tarayyar ita ce hanyar zuwan sa duniya iri ɗaya ce da hanyar zuwan mutum duniya da hanyar dabba zuwa hanyar dabba take zuwa duniya iri ɗaya ce hanyar da mutum yake zuwa duniya da hanyar da tsuntsaye yake zuwa duniya ɗaya ce shine haɗuwar mace da namiji to tunda mutum suka bi amma alhali Allah ya fifita shi akan sauran halitta to da me ake ganin fififan yana fitowa ta sai inda Allah ya fito da fififan shine hanyar aure wannan aure da Allah madaukakin sarki ya sa a yi shine yake bambanta mutum da dabba ubangiji yana gaya mana cewa shine wanda khalaqa minal ma'i bashara waja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira ubangiji ya halicci mutum daga gabar ruwa sannan ya yi shi biyu ya sanya masa nasaban wa sihra akwai nasaba ta jini ta zumunta akwai kuma sarakuta wane ya auri wance wance ta auri wane so da ka zumunci iri biyu akwai zumunci na jini akwai zumunci na auratayya dan haka ubangiji sai sanya ya mace ta mutum tana yin haila wanda sauran dabbobi ba sai saboda me take yin haila dan a tace mahaifarta a samu ɗa tsarkakakke na aure ɗa na mahaifinsa jika na kakansa to wannan hanya ta aure ita ce Allah ya fifita mutum akan dukkan halittar da yi a duniya gaba daya to saboda haka aure shine tushe shine tubali shine harsashi na ginin zamantakewa ta al'umma zamantakewa mai ma'ana idan aure ya raunana aka sami illa to al'ummar gabaki daya ta ruguje domin ita al'umma kamar gini ne idan kai masa harsashi foundation mai ƙarfi ka sa masa rojina aka sa masa suminti da dutse yaji to ko da ginin babu fenti babu plaster wannan ginin zai zauna shekaru da shekaru amma idan mutum yayi babana shimo tusha harsashin ba mai kwari bane, aka jibga yashi babu cikakken roni, aka sa wayoyi, aka tada gine ga shiranga ɗaya, aka yi masa plaster, aka sa masa fenti, ko da ruwan zinare aka yi masa fenti da shi, ka zo ka ganshi kyalkyal, wannan ginin ba shi da amfani. To daga al'umma, idan zaman iyali bai zauna ba, kowane irin kyalkyal kake gani aikin banza ne, wannan al'umma ba ta da kima. Idan duniya kuma babu abin da za ta iya kullawa a zamantakewa ta duniya, sai dai a tura ta baya a cikin al'umma ta zama yar kallo kawai. To saboda haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa aure ya zama sunna ce ta annabawa alaihi wassalatu wassalam. Dan haka tun daga baban mutane na farko shine Adam alaihi salatu wassalam, Allah ya halice shi ya zaunar da shi a aljanna, kuma ya halice matarsa ya kuma daura masa aure da ita, ita ce Hawwa, ya kuma gaya masa a cikin aljanna cewa wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, Adam ka zauna kai da matarka wato a cikin aljanna, wa kula min haragadan haisu shi ituma, ku ci ayalwaci duk abin da kuke so a cikin aljanna, amma banda itaciya guda daya an ware muku ita. Abinda yasa na kawo wannan dan nuna mana cewa aure tushe ne da shi mai tsawo daga halittar Adamu alaihi salam. Allah ya halicci Hawwa, sannan kuma ya aura musu aure da ita ta hanyar waɗannan mutane guda biyu. Allah madaukin sarki ya cika duniya da mutane da ba su da iyaka, sai dai shi kadai ne san iyaka. Sannan daga cikin bayansa da ya zaba su ne annaba alaihi salatu wassalamu da manzanni, su ma ya sanya su dukkanin su aure suke yi, har ta zo kan khatimun nabiyina wal mursalin alaihim wa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim. To a kansa zamu yi magana tunda mun ga dan takaitaccen tarihin aure. To kafin na ci gaba da komo kan annabi alaihi salam, wajibi ne dan tsaya kadan akan annabi Ibrahim alaihi salam, shi kuma abul anbiya alaihi salatu wassalam, shi ma yana da aure, ya auri Sara, ya auri Hajar, wanda muke kira da Hausa Hajara. Sara ita ce ta haifi annabi Ishaq alaihi salam, Hajar ita ce ta haifi annabi Ismail alaihi salam. Hajar dinnan ita annabi Ibrahim alaihi salam ya dauka ya kai ta wani guri da ake kiransa Barriyatu Farana, wanda yanzu shine binnin Makka. A wancan lokacin Barriyatu Farana ake cewa da filin. To ya zama Makka, anan ya kaita da salkarta ta ruwa da sulkumin dabino, ya kai shi ya ajiye, zai tafi tace masa ya zaka kama kungurmin daji, ba gida gaba ba gida baya, ba idan ruwa inda zamu shaka ce mu zauna anan. Sai ce mata Allah ne yace na ajiye ku. Sai tace to bana buƙatar ƙarin bayani, je ka dan ba zai tozarta mu ba. Sai ya tafi ya batta da ɗa, ruwa ya ƙare, ta rasa yadda za ta yi, tun tana tofa masa yawo a baki na haɗewa, ta ga abin ba zai yiwu ba, sai ta hau kan dutsen Safa, ta duba dama, ta duba hagu, ta duba gaba, ta duba baya, ba ta ga wani mafaluki ba, sai ta gangara tana sauri, tana tafiya har ta je kan dutsen Marwa, ta sake dubawa, ta duba, ba ta gani ba, ta dawo tana ta wa'ayi tsakanin dutsen Safa da tsakanin dutsen Marwa, can sai ta hango tsuntsaye suna ta sauka a inda ɗan yake. Sai ta ce ya cika, tsuntsaye za su fara zuwa za su ci naman sa, shi ta sauko da sauri tana zuwa, sai ta tada shi yana yawo akan ruwa, shine ruwan Zamzam. Malaika Jibril ya doki gurin, ruwa ya fito, shine a nan gurin annabi Isma'il alayhis salam ya girma. Matafiya da suke wucewa zuwa fatauci kasar Yaman da sauransu, su Sham, suka ga ruwa ya samu, sai aka maida gurin ya zama sansani ko zango na matafiya. A sakamakon haka sai madamfa ta yi yawa a gurin. To da madamfa ta yi yawa, mutane suka taru, kabilar Jurhum suka taru, Amalik suka taru, annabi Isma'il alayhis salam sai ya taso a cikinsu. Da ya taso a cikinsu, sai ya aure wata daga cikin kabilar Amalika, ya zauna da ita. Shine wanda ya fara amfani da doki, yake yanka, yake tsara kibiya, ya shirya ta ya tafi farauta. Annabi Ibrahim alaihi salam sai ya baro kasar da yake, akwai nisa ya kwana ya tashi sai ya zo maka sai tarar baya nan sai ya sallama sai ta amsa masa a ciki ita matar dan sai ce ina mai gidanki yake tace baya nan yaushe zai dawo tace ban sani ba wani irin hali kuke ciki tace wuya amma cikin jin dadi sai ce to zan tafi in yazo ki ce na ce canje dokin kofar ɗakin sa Annabi Isma'ila alayhis salam ya dawo kanshi irin na mahaifinsa ya fahimta kiyaya tace da wani dattijo yazo mai kama kaza yace bai bar miki sallahu ba tace ya bar mun yace in canje dokin ka in gaya maka ka canje dokin kofar ɗakin ka yace ya ce da mun baki cancanci zama da ni bane sake ki ko sai ya sake ta Annabi Ibrahim alayhis salam da aka samu lokaci sai ya dawo ya ga dan yayi aiki da wannan ko bai yi ba yana zuwa sai tarar baya nan ya sallama sai aka amsa masa da sauri nan da nan mace ta zo ta karbe shi hannu biyu sai masa shimfiɗa zauna ina mijinki ya tafi yace ya fita neman abin shi amma zai dawo da wuri wani irin hali kuke ciki yace muna cikin godiyar Allah cikin jin dadi da abubuwa yace me abincin ku tace nama da ruwa yace Allah ya muku albarka a ciki yace zan tafi in yazo ki ce yanzu dokin kofar ɗakin sa ta inganta shikenan ya tafi ya dawo ta gaya masa da tije mai kama kaza ya zo yace wannan sallahu ya bar miki sai tace ya ce yanzu dokin kofar ɗakin ka ta inganta yace to ya mun wasiya in girmama ki rike ki kenan me yasa Annabi Isma'il Ibrahim alayhis salam ya haka saboda waccan bace dace ta zama kuwar annabawa kaka annabawa ba mutum ne arziki bace koke koke ne ita bata san girman mutane ba kullum bata ganin abin da Allah yi na lafiya kawai dan abin da za ta kai baki da bata samu abin da take so duk wanda yazo sai ta gaya masa wannan ku ta girmama shi ta kuma gaya masa suna cikin jin dadi da godiyar Allah subhanahu wataala sunan tara alatu bint muza ita ce kakar annabi alayhi salam ta can sama dan ita ce mata annabi Isma'il alayhi salam to aure muhimmanci ne da shi shi sa annabawa suka kula da shi sai an zabi mace nagartacciya saboda ƴaƴa ake so a samu wanda za su zama sun kora akan abin da ake bukata na alheri shi yasa zamu ga in an haihu a musulunci da an haifa da ake masa kiran sallah a kunnan dama a tayar masa da iqama a kunnan hagu a sa masa suna na gari sannan a tauna dabino a bakin wani mutum da ake wa tsammanin albarka ya diga masa wannan dabinan ya goga masa adadacin sa na sama da na ƙasa wannan ruwan dabinan ya zo mun so ake tun daga ranar haihuwa a sa masa foundation na gari dan a samu bawan Allah na gari rayuwarsa ta zama tagari mutuwarsa ta zama tagari tashin sa gobe alkiyama ya zama na gari wannan shi musulunci yake bukata dan haka aure yake da mutukar muhimmanci to dan haka idan muna so mu samu cikakken misali na harkar auratayya to ba za mu same shi ba sai gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khairu misalin lizawj kwatankwacin miji irin sa alaihi salam babu to dan haka kafin na shiga wannan ina so in ƙara jan hankalin mu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake so da mu shine mu san Annabi sallallahu alaihi wasallam mai koyi da shi dan haka idan kana so ka san Annabi alaihi salam kai koyi da shi sai ka hada abu biyu sai ka san ilimin hadisi sai kuma ka san ilimin sira idan ka san hadisi baka san sira ba to sanin da zaka yi wa Annabi alaihi salam shine sanin da makafi suka yi wa giwa an kirawo makafi aka ce ko ya shafa giwa dai zo sai kama wannan hancin nata sai ji shi dogo lagwai-lagwai sai aka ce je ka zauna sai kuma da zo sai ya shafa kunna sai ji wani abu fatata kuma amma nama ɗaya da ya zo sai shafa bayanta haka ya ji wani ma'aikacin abu wani wanda ya zo sai kama ƙafa da sai ji wani abu mai faɗi sindindin da sai gama shi aka ce kun san giwa ko ce ni kun san giwa kai faɗi man sai ce wani abu ne dogo lagwai-lagwai ba wani abu banda wani shi iya nan ya sani shi ko wani ya ce wani abu ne sindindin kamar bishiya amma kuma nama ne wani ya ce wani abu ne faffaɗa kamar ɗaki amma nama ne wani ya ce wani abu ne faffaɗa kamar kulle haka amma nama kaga dukkanin su ba wanda ya san giwa to wanda duk bai san sirar Annabi alaihi salam babu yanda za a iya san Annabi alaihi salam ko hadisi ne wai sani ko dole sai ka san hadisi kuma ka san sira ta Annabi alaihi salam annan zaka san shi ciki da bai duk abin da ake so na koyi da shi alaihi salam to anan zaka san wannan shine abu na daya da nake so in ja hankalinmu akan muhimmancin wannan mawdu'i da zamu magana akan sa saboda daya ne daga cikin sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin sirar sanin zamanta da iyali alaihi salamu shine zai sa ka san koyayyin abubuwa na annabi alaihi salatu wassalamu wanda wata kila mutane na waje ba su san wannan abun ba anan ne zaka tabbatar da gaskiyar saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin maganar iyalin annabi alaihi salamu nan ne zaka gane abin da malaman musulunci suka yi aiki kamar da imamu an-nawawi yake faɗa a cikin ar-rawda wa tahzib yana cewa annabi alaihi salamu yana da abubuwan da Allah yake bance shi da su sabanin sauran al'ummar sa gabaki daya to idan mutum jahili ne bai san wayannan ba yaje ya karanta hadisi ingantacce yaga annabi alaihi salamu ya aikata wani abu sai ya dauki wannan abun ya aikata saboda jahili ne na annabi alaihi salamu bai san shi ba bai san akwai abubuwan da Allah ya kebancewa annabi alaihi salamu akwai abubuwan da ya bar masa shi da al'ummar sa da za su iya tarayya a ciki ba to malamai suka yi kokari suka tsatsefe abubuwan da Allah ya ware annabi alaihi salamu yake bance shi da shi bai ba kowa dama ba so da ka duk abin da ka karanta kaga annabi alaihi salamu yayi a wannan bangaren to ba dama kai aiki da shi domin ba naka bane shi kadai Allah yake banta a cikin al'umma to maganar matan annabi alaihi salamu shi ma yana cikin ko ita ma tana cikin abubuwan da Allah yake bance annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sabanin sauran al'umma to abinda nake so na ja hankalinmu akan matan annabi alaihi salam shine annabi alaihi salam ya aure nan da Khadija radiyallahu anha a lokacin da ta girme shi da shekara 15 yana shekara 25 tana da shekara 40 ya aure ta sallallahu alaihi wasallam sannan ya aure Sauda radiyallahu anha alhali ita kuma ta mai girma nan da Khadija radiyallahu anha da shekara 5 saboda ta ba annabi alaihi salam shekara 20 cir a duniya sannan bayan ta ya aure Aisha radiyallahu anha haka dai da aure su Hafsa radiyallahu anha su Ummu Salama su Ummu Habiba ya aure Juwayriya Hafsa duk waɗannan dai da aka lissafa da Zainab binti Jahsh radiyallahu anhunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata 11 Khadija ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da rai Sauda haka sauran tara su ne annabi alaihi salam ya rasu ya bar su wani mawaki yake musu waka yana cewa tuwfiya rasulullahi an tiski niswati ilayhinna tuzalamu kuramatu watan sabu fa aishatu maimunatu wa safiyatu wa hausatu tatluhunna hindun wa zainabu juwayriyatu ma'aramlata summa saudatu salasun wa sittun nazmuhunna muhazzab annabi sallam ya rasu ya bar mata tara ya lissafa su a wannan baitika nasa guda uku waɗannan mata guda tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su sun nuna khususiyarsa duk al'ummar sa mata huɗu aka yi da su ba a yadda wani ya haura huɗu ba amma shi yana da tara ya rasu ya bar su alaihi salatu wassalam to abinda zan ja hankalinmu a kai na farko shi ne waɗannan mata guda tara da annabi alaihi salatu wassalam ya taura ba zan zo in yi bayanin auren kowace ɗaya bayan ɗaya ba a yau sai a lokacin da za su zo nan gaba kowace za a ɗauke ta a yi bayani da kuma dalilin da isa aka aure ta radiyallahu anha amma yau hukunci zan bayar na gaba ɗaya na hikimomi da suke cikin al'amarin hikima ta farko annabi alaihi salatu wassalam a cikin hadisin An-Nasa'i da At-Tabarani da kuma Al-Hakim fil Mustadrak annabi alaihi salam yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum annisa'u wa tibu waje ila qurratu aini fi salat a cikin duniyar ku an sa mun san abu guda uku san mata na da san turare da kuma san sallah sanyin idanuna yana cikin sallah shi yasa wani abu ya samu annabi alaihi wasallam mai zafi sai shi arihina bi haya bila sauƙaƙa mana da sallah mana ai kiran sallah annabi yana cewa Allahu akbar duk wani baki cikin duniya ya tafi kenan shi a halitta ba abin da annabi alaihi salam ya kuso fiye da sallah amma yana son matansa alaihi salam yana son turare ta nuna mana yadda soyayya take ana son abu na fili da aka iya gani a iya tabawa da kuma abin da ba a iya ganin sa ba a iya taba amma sai dai a shake shi a hanci abu na ma'ana akwai kuma abin da yake ba a jin sa ba a ganin sa ba a taba shi sai dai ma'ana ce za ta sa a zuciya ta so abin shine sa yake san sallah alaihi salatu wassalam to ashe san da yace Allah ya kora masa na matansa alaihi salatu wassalam da turare da kuma sallah to anan nake sanna ja hankalinmu haka sigar hadisi annabi alaihi salam ga cewa yayi inni uhibbu an-nisaa wa tiba ba ina san mata ina san turare bai kuma ce inni ahabbtu wa ni naso sai ce hubbiba ilayya an susa min sa sai Allah ne ya sa masa abinda ake so mu fahimta anan na wannan so da Allah ya daura masa kuma ya aure matan ya so su ita soyayya wanda ake kira soyayya ta haura biyan bukata ta fata da fata soyayya ta haura biyan bukatar fata da fata shine jin dadi na auratayya ta wuce soyayya ce take taba zuciya alheri mutum yake so ga wanda yake so yana gudun sharri ga wanda yake so din duk abin da yake so kansa yana so wancan duk abin da baya so kansa to baya so wannan wannan shi annabi da yake ga mana sako idan za a yi aure da macen da namijin su zama son su san juna suke ba sha'awar juna suke ba sha'awa ita ce kowanne so yake biya buƙatarsa ta aure da dan uwansa amma mutunci babu shi kauna babu ita shi yasa da an samu wani abu na rabuwa sai furta baki ya ce kya kuma aure daman can ba kaunata yake ba biyan buƙatar ta kawai yake so ya biya baya ta kaunata in yana kaunata suna rabuwa sai ce Allah ya baki wanda ya fi ni ni kuma Allah ya bani wacce tafi ki ita ma haka za ta yi masa addu'a Allah ya baka wanda tafi ni in kaunar juna ce domin so take yi karu so yake ta karu sannan kuma mutunci ya ci gaba kenan kullun yana ganin kimar ta da wani wanda zai ya shafe ta a duniya ita ma tana ganin kimar sa da kimar wanda ya shafe ta a duniya to shine yasa annabi sai ce an cusa mun so abinda ake bukata kenan al'umma su zama to haka annabi da sallallahu alaihi wasallam ya yi wa matansa sannan wannan so da Allah ya sawa annabi alaihi wasallam na matansa da kuma turare an ce daraja da yake da ita da ruhaniya da yake da ita ta zarce tunanin dan adam don babu wani annabi daga cikin annabawa alaihi wasallam face sai da annabi alaihi wasallam gigi ta shi da irin albarkar da yake da ita gurin Allah babu wani mala'ika hajji gurin alaihi wasallam sai da gigi ta akan irin darajar da ya gani ta annabi alaihi wasallam ranar isra'i sai da jibril da kansa ya nemi kamun kafa gurin ubangiji ya ce Allah ka sake hada ni da shi gobe alkiyama Jibril alaihi salam ranar Isra'i irin abinda Allah ya gani abinda Allah ya nuna masa na annabi alaihi salam sai da yace daraja ta kai daraja ubangiji na roƙe ka alfarma wannan bawa naka ka sake hada da shi kada karshen rayuwarsa in ya an gama wahayi ka shiga tsakanin na da shi gobe kiyama ka sake hada da shi to wannan daraja da yake da ta alaihi salam ta yi sama sosai to ta hanyar aure sai Allah ya sassauto da shi ya saka shi cikin zurin mutane wannan ita ce hikimar yin auren sa an sassauto da shi an saka shi cikin zurin mutane domin ya samu damar isar da sakon Allah ta cikin mutane ya tsamo mutane daga azaba ya saka cikin rahmar Allah abinda Allah ya tsara na cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ya tabbata ki sauni da yau kasa da shi ya saka shi a cikin zurin jama'a ya sa masa sha'awar mata ya kuma aura masa su ya zauna da su alaihi salatu wassalam wannan shine ita ce hikima sannan wata hikimar ita ce dan ya tabbatar da awo da daidaito na tunanin mutane saboda shi mutum da inda yake aka bar shi akwai wuce gona da iri akwai wuce makadi da rawa shine wanda yanzu ake ce da abin tadarrufi wato extremism wato mutum ya zama ya wuce gona da iri akan al'amura. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure, ya tafi da rayuwarsa irin ta mutane domin ya saita mutane kada a samu rashin saiti. Dalili anan shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga ciki sun je gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun tambayi iyalinsa yaya ibadar Annabi take alaihi salam. Da aka faɗa shi suka ce tayi kaɗan. Shi matsayinsa a gurin Allah ne yasa yake haka, mu da ba komai kowa ba dole sai mun zafafa. Sai dai ya ce ni nayi alƙawari har na mutu ba zan ƙara aure ba, in ji na saki iyali na in zama na haka, kawai ibada zan da kuma kona shi da alahira. Ɗaya kuma sai ya ce shi ba zai ƙara bacci da daddare ba, sallah zai dinga yi har ranar mutuwarsa. Ɗaya kuma ya ce ya daina cin abinci, kullum azumi zai dinga yi har sai ran da ya mutu. Annabi alaihi salam ya zo aka gaya masa, sai ya je ya tambaya ya ce ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce kaza? Suka ce eh. Ya ce to na fi ku taƙawa, na fi ku tsoron Allah, amma ku sani asum wa aftir, ina yin azumi wata ran na sha, sannan anamu wa arqudu, ina yin bacci ko lokacin in tashi in kiyama lai lokacin kwanta in bacci, wa atazawwaju nisaa, kuma na aure da mata. Kamar rage ba an sunnati falaisa minni, wanda da ya kyamaci sunnata to baya tare da ni. Kaga annan ta hanyar aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samar da saiti na tunanin mutane a wajen bin Allah, yaya ake so a bi Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ma hikima ce a cikin abinda Annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi, domin kar a sauka a shiga bid'a wanda ba a sanya take ba. Sannan daga cikin wani abu da za mu fahimci Allah yawa Annabi alaihi salam baiwa da shi dangane da mata da ya aura da yawa, shine Allah madaukin sarki ya kora wa Annabi alaihi salatu wassalam wato aiki mai nauyi, mai nauyin gaske a zamansa na Makka. Alaihi salam bai taba zama lafiya ba tun daga ran da Jibril ya zo masa da wahayi aka ce da shi shi Annabi ne alaihi salam. Nanaka ne da rajulun ha ta gyara gado, ta goge, ta yi masa shimfiɗu, daga zuwa ya kalle ta sai sai Khadija, daga yau mijinki ba sauran kwana gado a kansa a gurinsa, babu ya wuce sai dai a haƙura. Tunda Allah ya ce ya aifa lam mudassir um fa anzir, ya ce shi kenan aiki ya same ni. To da ka babu plan a ce sai an yi shiri, sai an nemi abokan aiki haka kurin ya tsandama ya zo da mutane, abun mamaki cewa Allah ɗaya inna haza la shay'un ujab, haka aka dinga yi ba ruwansa da ko ka yadda ko kar ka yadda, haka ya ci gaba da yin wani aiki mai tsauri. Sai da shekara 13 a Makka a irin wannan aka zo halaka shi, Allah ya tsira da shi komai da shi Madina alayhi salatu wassalam. To da ya koma Madina kuma sai abin ya fi na Makka zafi, saboda lokacin da ake Makka kafa abin ake, da aka je Madina kuma ya kafu abu, in ya kafu ya fi samun magauta. A lokacin da yake kafuwa ɗauka ake wasa ake ba zai yiwu ba, amma da ya kafun kuma sai ƙiyayya, kowa gabar zai mu kudu da arewa suka sa shi a gaba. Dama yana zuwa Madina alayhi salam kafin ma ya shiga gari, ya tabbatar zai gamu da ƙalubalen Yahudawan Madina, ya tabbatar zai gamu da ƙalubalen Larabawan da suke makotaka da Madina, ya tabbatar zai gamu da ƙalubalen Larabawan Najdu, ya tabbatar zai gamu da ƙalubalen Qurayshawan Makka, ya tabbatar zai gamu da ƙalubalen daular Romawa, ya tabbatar zai gamu da ƙalubalen daular Farisa. Saboda kai shirya wa kowane ɗaya daga ciki. Saboda haka a zaman sa na Madina alayhi salam shekara 10 bai taɓa zama lafiya ko kwanciyar hankali ba. To a lokacin da yake da wannan matsayi da wannan irin aiki da yake gaban sa alayhi salatu wassalam, sai gashi Ubangiji ya aura masa mata da yawa har su tsuta yana tare da su alayhi salatu wassalam. Sannan a tsarin sa na rayuwa alayhi salatu wassalam ba tsari ne na wato sakin jiki ai komai na duniya ba, amma da Ubangiji ya tsora masa wannan aiki mai nauyi, sannan kuma ya aura masa iyali da yawa, to sai ya masa wata baiwa wacce ta nuna fifikon sa a cikin halitta. Kamar yadda Anas radiyallahu anhu ya rawaito hadisi, yace Musa ban Annabi alayhi salamu muna tattaunawa a irin baiwar da Allah ya yi Annabi alayhi salamu, cewa a mazaunin ƙarfi irin na ɗan namiji, Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi alayhi salamu ƙarfi na ɗan namiji 30. A wata riwaya suka ce 40. Saboda mutumin da yake da aiki irin na saƙo na ubangiji mai nauyi wanda ake so ya tsayar da duniya daga ran da aka aiko shi har zuwa tashin alkiyama abu ne mai nauyi idan ba a yi masa baiwa da wannan karfin ba wayannan iyalan ba za a iya gamsar da su ba to da ka ubangiji ya masa wannan baiwa da komai zai zauna daidai ba tare da an samu matsala da iyali cewa an cutar da su haƙƙinsu ya kasa fita ba shi yake kira akan a tabbatar da wannan haƙƙin to idan aka samu daga janibinsa aikin bai tabbata ba to an samu karaya a cikin sakon dan haka Allah ya masa wannan bayawar da kowace za a gamsar da ita yana iya biya masa bukata a dare ɗaya su duka gaba daya Allah ya ne wa annaba irin wannan ba shi fifiko fiye da sauran mata annabi Sulaiman alaihi salam ya taba yin alƙawari a dare ɗaya yace sai ya sadu da matansa da bayansa su dubu kuma kowace sai ta faɗa namiji ya hodoki ya yaki saboda Allah kuma sai da yi amma abu ɗaya aka samu saboda hasanatul abrar حسنات الأبرار سيئات المقربين عند وني يروا أكباش كدي ثم وني سيشا كاشي فأما تيسا نمي درجة دبي سي إن شاء الله با يا إيه بيان بكاتر أما يا إني بسسامة با تانسي دا ياتي إن شاء الله سي الله يباشي دك أبني فراد دك يا أما زاو دا دبو ناسا يفيس ألوك تشدا wannan bai bace Allah yake wa annabi alaihi wasallam to annabi sai yana da karfin aiki ne shi nauyi akan su kuma Allah ya bashi wannan domin a cike yibi kada a samu matsala to sai hikima ta auren da annabi alaihi salatu wasallam yayi na mata banda wannan hikimar da sa matan suka haura daya suka haura na sauran jama'a har suka zama tara hikima ta farko shine isar da sakon Allah sakon da yake rufaffe koyayye wanda ya shafi rayuwar aure keɓantaccen abubuwan da suka shafi rayuwar aure annabi alaihi salamu ya aure mata da yawa saboda idan irin waɗannan abubuwan sun zo to sai su fuskanci mata ƴan uwansu za su iya buɗa musu cikinsu wanda annabi alaihi salamu ta ƙila za su ji nauyin gaya masa so da aka an aure su domin su taimaka masa alaihi salamu wajen isar da sako keɓantacce na gidajen mata na aure sannan hikima ta biyu annabi alaihi salamu ya yi amfani da su wajen yin sharhi akan hukunce-hukunce na shari'a da suka shafi mata wanda annabi alaihi salamu shi mai kunya ne kunyarsa ta fi irin amaryar da kafin a yi mata buɗe kai annabi sai ya fi ta kunya to saboda haka idan mata suka zo da mas'ala da ta shafe su kai tsaye to annabi alaihi salamu sai yawa abun jirwaye da kamar wanka wata sai ta kasa ganewa shi ko ba zai iya fitowa karara yi mata bayani ba akwai matar ta zo take masa magana akan daukewar jininta na al'ada sai ya bata arifi yace mata ai auduga zaki sa sai ta ce masa ya rasulullahi kamar yaya sai ce auduga zaki sa kamar yaya sai Aisha ta ce kyale ce mai kunya ne ba zai iya miki bayani fillatillah ba zo ne miki sai ta tambaye ta a hankali ta dinga mata tambaya me kike gani ga shi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza so da haka ga yanda ya kamata ki to yi amfani da su alaihi salatu wassalamu radhiyallahu alaihi na domin su taimaka masa wajen yin sharhi na abubuwan da suka shafi wato mata abinda suka shafe su na rayuwar su wanda maza ba su da shi kuma zai ji nauyin yin magana akan su filla filla to sai matansu su karbe shi alaihi salatu wassalamu su isar da sakon ga sauran al'umma yanda ake bukata wannan ina daga cikin hikima ta annabi alaihi salatu wasallam ko ta ubangiji da yasa annabi sai ya auri mace fiye da na kowa sannan wajen ilimi shi ma an yi dan a fadada wa mata makaranta annabi alaihi salamu yana da masallaci a mazaunin makaranta ana koye karatu da bayani haɗe da maza da mata to sai mun yansu mata suka zo suka ce ya rasulullahi muna son ka ware mana wata rana mu kadai ka ba mu karatu mu kadai sai ce ya yadda sai ware musu wata rana an zo a Madina duk maza sai su fita su kadai za su zauna a masallacin annabi sai mai hawan minbari yi musu duk bayanin da suke da bukata to kuma kaga an samu karanta biyu suna da daya tare da sauran maza suna da daya wanda maza ba su tarayya da ita su ba sannan kuma dakuna matan annabi alaihi salam su tara kowane daki tsangaya ce ta karatu mai zurfi ta matan annabi sun wanda matan duniya za su je su amfana sai zamanin a zamanin annabi alaihi salam mata suna da tsangaya 11 ta koyan karatu a lokacin da maza suke da guda daya wannan ita ma hikima ce da ake bukatar mata su sani in sun yi sani za su dora ƴaƴansu akai za su tarbiyyaci ƴaƴansu akai tarbiyya da akhlaq na al'umma to ba zai lalace ba. Musulunci ba shi da hadari, amma mata suna cikin jahilci, musulunci yana cikin hadarin da al'umma za ta zo ta zuga su, su za su fara musuluncin tawaye, kuma su za su karya shi, su za su lalata tarbiyar ƴaƴansu. Duk abin da ake gani na alheri na akhlaq da haske da Annabi alaihi salam ya zo da shi za a iya datse shi kare. To wannan daga cikin hikima ta Annabi alaihi salatu wassalam. Sannan daga cikin hikima ta Annabi alaihi salatu wassalam, auren fiye da mace hudu ko fiye da daya ya aure suka kai wannan, akwai bayyana muhimmancin sarakuta, cewa sarakuta aba ce mai muhimmanci. Idan mutum ya aure ya, to danginta gaba daya sun zama sirkansa, mutunci ya shiga ciki, ganin girma ya shiga ciki, wato taimakawa juna ya shiga ciki, yi wa juna kara ya shiga ciki, hakurin zama da juna ya shiga ciki, kau da kai ya shiga ciki. Amma fa sai in al'ummar mai mutunci ce, idan al'umma tana da mutunci, auratayya tana da kima a idanta. To Larabawa a ɗabi'unsu suna da ɗabi'a ta gari, ɗabi'a ta kirki. Idan mutum ya aure ƴarsu, to shikenan sarakuta ta cika, ta shiga ciki, to sai kuma kimantawa. Duk wani abu mai zafi ana iya sassauta shi. Kowa wai sai iya wanda ya aure ƴarsu ba, kamar a ce wane ya aure da ƴarsa ga wance, ga wane. To dukkanin dangin da suka shafi wannan a ka'ida, shikenan girmamawa ta shiga ciki, kuma yi wa juna kara ya shiga ciki, yi wa juna rangwame ya shiga ciki, yi wa juna haƙuri ya shiga ciki. Misali, idan akwai unguwa, sai mutum ya aure ƴa a wannan unguwar, to idan masu mutunci ne, duk lokacin da wani bai ita so aka ce ai yana auren ƴan unguwar nan, to an gama kenan, wannan mutum ya samu kima, sai ce ai ɗanmu ne. Shi kuma duk inda aka ce wani daga unguwar yake, sai ce ai sarki na ne. Shikenan magana ta kare. Haka jaha, in ka aure ƴa a jaha, to wannan jahar gabaki ɗaya ta zama sarkar ka, kai kuma ka zama ɗansu a ka'ida. Shi yasa Larabawa suke da irin wannan. Idan aka aure ƴa ɗaya a guri, shikenan kima ta riga ta shiga ciki. To shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam ya dinga yin wannan, sai aure waccan ƙabila. In ya aure ƴa a nan, to danginta gabaki ɗaya da wannan ko banuwaye, to gaban da suke da musulunci da balahira, to sai su rage ta, za su dinga jin kunya cewa ai ɗanmu ne. Shi yasa da aka gaya Abu Sufyan, aka ce Annabi alaihi salatu wassalam ya aure Ummu Habiba, sai girgiza kai, sai ce ba wanda zai ci sarakuta da shi in ɗa ne ya haifu. To daga nan Abu Sufyan sai ya soma ƙasa, saboda ya zama sarki kuma. To haka Larabawa suke, kuma haka duk al'umma mai mutunci take yi. Annabi sai ya koya mana darasi cewa sarakuta aba ce mai muhimmancin da in ka aure ƴa a guri, saboda haka mutanen da ta fito daga cikinsu sun zama iyaye a gurinka, ba kuma nan da za ka sake musu rashin mutunci, kai kuma ka zama ɗa a gurinsu, ba nan da za su yi maka rashin mutunci. Duk abin da ya haɗu da ku, to za a samu girmamawa. Amma idan babu wannan, ba a san ƙimar al'amma, to muhimmancin aure ba, to a gaban alƙali za a dinga ƙarewa kamar yadda yanzu ake ƙarewa. Mahaifiyar matar mutum za ta tashi gaban alƙali ta gama lissafa abu kaf, wanda ya auri ƴarta zai tashi cikin jama'a ya tara gaba ta malan ƙarya take, ko shi sai ta gama faɗa ya tashi ce ƙarya take. To haka hatta wanda ba musulmi ba a ƙasar nan suna mamakin yadda musulmi suka lalace suke wannan. Nan ba na manta akwai ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya ba musulmi ba ne, ya tafi ABU Zaria, ya sami wa'yansu da katira na ilimin sociology, ya ce wani irin taimako za ku yi ne a irin al'umma ku ta musulmi, yanda ake ba mu rahoto yanda kotunan ku suka ɓaci. Kullum harkar aure ce daga ƙaryatawa sai ƙaryatawa sai cin mutunci kawai. To Annabi ya nuna mana cewa in an yi aure girma ya shiga, babu sauran kamanin miketa, babu maganar ararru da duwatsu a hannun riga uwa kuturwa kakamayya, babu shi. In dai aka riga aka yi aure, an gama kenan, sarakuta ta shiga haramci na auratayya ta ɓangarori da dama, ɓangaren mijin da ɓangaren mata duk sun shiga, ba za a yi aure ba ta waɗansu mutane da suka fito ta wannan gurin, ko iyayenta ko ƴaƴanta. Shi kuma nasa iyayen maza da ita abin da ke sama babu aure, shi kuma ƴaƴansa abin da ya ƙasa babu aure da ita. To da haka Annabi sun yi auren mata da yawa domin tabbatar da wato don tabbatar da wato dangantaka kyakkyawa tsakaninsa alaihi salatu wassalam da ƙabilun Larabawa. Sannan daga cikin hikima ta Annabi alaihi salatu wassalam, ko kuma ta auren da Annabi alaihi salatu wassalam ya yi na mata da yawa, shine tabbatar da gaskiyarsa a wajen sako abinda ya faɗa yace Allah ya ko aiko shi a kai to ya tabbata abinda ake nufi anan shine annabi alaihi salama akwai wanda suka tuhume shi da sihiri suka ce mai sihiri ne wanda su sun tuhume shi da cewa dan wato boka ne yana da tahana yana faɗa mutane abubuwa irin wanda aljanu da wane ne za su zo su ringa faɗa to yin mata da yawa kamar guda tara to shine zai tabbatar da ƙaryar tuhumar da ake wa annabi alaihi salam domin idan da yana wannan sihirin a goye a gida ko kahana a goye a gida wayannan matan guda tara bayan da za a yi su haɗa baki su rufa asiri sai an samu wata ta fallasa shi to tunda ba a samu wannan ba to wannan auren matan an yi shi ne saboda hikima a kai wa duniya sako ila yawmul qiyamati duk abin da ake tuhumar sa babu alayhi salatu wassalam sannan daga cikin baiwar da Allah ya yi wa annabi alayhi salatu wassalam wajen auren matansa da yawa akwai bayyana ɗabi'unsa kyawawa wanda suke ɓoyayyu saboda ita rayuwa in ana yin ta sama-sama ba a iya gane mutum shi yasa idan ma'aurata suka zo ko ana neman aure tsakanin saurayi da budurwa ko tsakanin wato alallami da bazawara ko bazawari da bazawara aka zo ana neman aure to wannan abun ana kiransa ɗabi'iho shi ɗabi'iho ya fi aure daɗi za a yi ta yi ana ta saka juna a aljanna amma ba wanda ya san halin ɗan uwansa na gaskiya sai an zo zaman aure sannan hali yake fitowa wata ranar sai na Umar radiyallahu anhu wata matsala ta zo gabansa sai ce da mutumin wa zaka samu ya shaide ka sai ce ina zuwa daije sai zo da wani sai ce ga wannan zai shaide ni sai sanan Umar radiyallahu anhu ya ce zaka ba da shaida a kansa ya ce eh ce ka san shi ya ce ina san shi ya ce kun taɓa yin tafiya da shi daga wani gari zuwa wani gari ya ce a'a kun taɓa makotaka da shi ga gidanka ga nasa ya ce a'a kuɗar kuɗi ta taɓa haɗa ku ka ba shi rance ya da maka da kuɗinka nan take ya ce a'a sai ɗau sandami shi ta cika fita baka san shi ba wanda baka san shi ta makotaka ba baka san shi ba in ka zauna da shi ga ɗaki aka samu dogon lokaci nan za ka san duk ɓoyayyen halinsa idan kuka yi tafiya da mutum daga wani gari zuwa wani gari ta kwanaki a nan za ka san ɓoyayyen halinsa idan kuka yi hulɗa da shi ta dukiya a nan za ka san ɓoyayyen halinsa to haka aure yake kaiwa duk abin da ake rufa-rufa in aka yi aure sai ya fito saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya auri mata da yawa waɗansu mata tsakanin annabi alaihi salatu da mahaifansa yaƙi ne katafa Abu Sufyan da annabi alaihi salatu yaƙi ne tsunzurutu a tsakaninsa da su Hindu matarsa ita ce ta sa aka yi wa sai na Hamza rajiyallahu anhu shahada kuma sai ta tura mutane ta je gurin yaƙin Uhud ba dan yaƙi ba sai dan su yi wa annabi alaihi salatu kisan gila amma annabi alaihi salatu ya auri ƴarsu da ya auri ƴarsu da mahaifin ya zo ya ga wani huzu na annabi sai ya yi kokari zai ja sai ta fulge sai ta baka isa ba